صوم أو شكر يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضب.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شابيو غوات رمضان هجرة دبودة لريهدو داربعين دبقوي wanda yazo daya ga watan uku 2026. Za mu tashi aya ta 278 a cikin suratul baqara. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
الله سبحانه وتعالى يكرى يما سي إيماني كرى عبد الله لما سعود يكي دوستان دا الله تعالى يكي يا كوما سي إيماني سيمو كركت يكون نوم ممجي kode a samu wani abu mu yi wanda yin sa akwai alherin duniya da lahira, ko kuma a hana mu wani abu mu hanu a cikin hanuwar akwai alherin duniya akwai alherin lahira. Allah ta'ala ce ya ku masu imani, ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah, kuka yi imani da manzansa, kuka yi imani da musulunci, kuka yi imani da ranar lahira, ittaqullaha, to ku kiyaye Allah, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye kanku daga abin da zai jawo muku fushin Allah. Me zai kare ku daga abin da zai kawo muku fushin Allah? Shine ku kyautata alaƙarku da shi Allah subhanahu wa ta'ala. Kyautata alaƙarku da Allah subhanahu wa ta'ala tana cikin wasu saƙonni guda goma. Saƙonni biyar abin da zai inganta alaƙarka da Allah, yasa idan Allah kuma ya bada umarni na biyar din da za su biyo baya su maka saukin dauka. Na farko, ana so ko wajibi ne ka fi san Allah fiye da komai, fiye da kowa. Wannan soyayya ta Allah ta cika zuciyarka famfam yadda za ta sa ka yadda ka amince ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ta'ala shi kadai. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Sannan na biyu, ka girmama Allah, girmama wadda za ta kai ka ƙoli ƙolin da za ka yadda wa kabbirhu takbira. Ka girmama Allah, ƙoli ƙolin girmama Allah. Duk abin da ya zo daga Allah ka girmama saƙonsa, ka girmama manzanninsa, ka girmama dokokinsa, ka girmama labaransa, ka girmama hukunce-hukuncensa. Duk abin da aka ce na Allah ne ya zama yana da girma a gurinka. Abu na uku, ka sa kwaɗayinka duka da ƙwalamarka da marmarinka a cikin samun rahmar Allah. Ya zama rahmar Allah ita ce abin nemanka, yarda Allah shi ne abin nemanka. Ba abin da kake so irin ka samu rahmar Allah, ka samu jinƙan Allah, ka samu afuwar Allah, ka samu tagomashi daga Allah ta'ala. Wannan shi ne abu na uku. Abu na hudu, ka sanya tsoronka duka a cikin wato al'amarin da ya shafi Allah, ya zama kana tsoron Allah, kana kiyaye dokar Allah, kana kiyaye duk abin da zai jawo maka fushin Allah ko azabar Allah, ko Allah ya kika, ko ya la'ance ka, ko ya tsine ma, ko ya kore ka, ko ya saka ka a wuta, ko ya raba ka da duk wani abu na jin daɗi, to kana kiyaye wannan. Abu na biyar, ka sanya ikhlasi abin duk da za ka yi, ka yi shi saboda Allah. Duk abin da za ka yi, komai ƙanƙantarsa, komai girmansa, ka yi shi saboda Allah kawai. Ya zama kana yi ne don Allah ya gani, don Allah ya yaba, don Allah ya karɓa, don Allah ya yarda da kai. Wannan abubuwan guda biyar, ganin girman Allah, da soyayyar Allah, da kwaɗayin rahamar Allah, da tsoron azabar Allah, da bautawa Allah shi kaɗai tare da ikhlasi, waɗannan abubuwan guda biyar idan suka zauna a ranka, suka mamaye zuciyarka, suka mamaye gaɓɓanka, suka mamaye bakinka, suka zauna daram daƙam a cikin ranka, to abubuwa biyar inda za su biyo ba sai su yi maka sauƙi. Su kuma abubuwa biyar inda za su biyo waɗannan abubuwan guda biyar shine imtisalul awamir. Da an ce a yi, ba za ka ji nauyin yi ba. Sawa'un abin da aka saka a yi nan a fuska ce ta wajibi ko fuska ce ta mustahabbi. Don abin da za a saka ka yi baya fita daga ɗayan biyu, ko a ce tilas ka yi, shi ake kira wajibi, kamar sallah, ko kuma a ce an so ka yi, in kai za ka samu lada mai yawa, kamar wato a sallar wato shafi'i da witri, ko sallar duha, ko kuma sallar ka'atul fajri da makamantansu, waɗanda an so ka yi su, in ka yi su kana da lada, amma in ba ka yi ba ka tauye wa kanka lada amma ba ka da alhaki. To sannan na biyu, ijtinabun nawahi, nisantuwa daga abin da aka hana. Abin da aka hana kan nan baya fita daga ɗayan biyu, ko dai a ce haramun ne ko kuma a ce makaruhi ne. Abin da aka ce haramun ne shine wanda aka ja kunnanka, aka tsorata ka, aka hana ka yi, wanda kuma yake in ka yi din ka cancanci uqubar Allah in ya ga dama iyafe maka, kamar zina, kamar sata, kamar caca, kamar kwace, kamar fashi da makamantansu, shirka da makamantansu. Saboda haka sai kuma abinda wato ya shafi wato ashukuru ala ni'amillah, godiya akan ni'imomin Allah. Ni'imomin nan da Allah ya mana tun daga ni'imar kasancewar mu mutane, da ni'imar kasancewar mu musulmi, da ni'imar kasancewar mu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da ni'imar lafiya, da ni'imar gani, da ni'imar hankali, da ni'imar ilimi, da ni'imar kwakwalwa, da ni'imar yanci, da ni'ima ga tanan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah ba komai zaka yi masa ba, so yake ka gode masa kawai, ka ce Allah na gode. Wala tajidu aktharuhum shakirin wa qalilun min ibadiyash shakur, kadan ne Allah zai musu ce sun gode. To wannan godiyar ka yi ta da bakinka, ka ce wa Allah, Allah na gode. Ka tashi abin da ya baka nan kai aiki da shi, abin da zai jawo maka yardarsa, ya kuma jawo maka soyayyarsa. Sannan kuma a zuciyarka ka kudire godiyar, kuma ka aiwatar da abin da ya baka ta fuskar godiya. Wannan shine cikakkiyar godiya wacce aka yi ta da baki, aka yi ta da zuciya, kuma aka yi ta a aikace, sannan aka aiwatar da ni'imar, ko ta kuɗi ce, ko ta mulki ce, ko ta ilimi ce, ko ta hikima ce, ko ta basira, ko ta ƙarfi, ko wata dabara Allah ya baka, kai amfani da shi cikin abin da zai jawo maka soyayya Allah da yardarsa. Sannan na hudu shine jarabawa, in ta zo as-sabru alal masail. Idan Allah ya kawo maka jarabawa, ka zo ka samu akasin abin da ka shirya, ko ka tsara, ko kake nufi, ko ka nufata, Allah ya kawo maka jarabawa, to ka karbi jarabawan nan hannu biyu, domin idan jarabawa Allah ta zo tana kasa mutane kashi hudu. Na farko shine wanda jarabawa za ta sa ya fushi, saboda Allah bai bashi lafiya ba, ko bai bashi kuɗi ba, ko kuma ya tara kuɗin sun ƙare, ko ya gamu da wani hatsari, sai kaga yana fushi da Allah, yana ga dan me Allah zai masa haka, ya mutane ga sunan kowa yana cikin ni'ima, ba mai ciwo sai shi, ba mai larura sai shi, yana ta kallon masu abin da shi ba shi da shi, har ya kai shi at-tasaqqut, wanda ya fushi Allah zai fushi da shi. Na biyu, akwai waɗanda kuma ni'ima take sa su daure, su cije, su yi hakuri. Hakuri ai daci, akwai daci, in ka ji kalmar hakuri to daci, daurewa akai, ana jin raɗaɗin, ana jin zogin, ana jin zafin. Amma kuma imani da Allah ya sa an daure an cije, wannan shi ake kira hakuri. Na uku shine ar-rida, wani idan jaraba ta zo masa ya yarda, ya amince, ya karba, ya ma wuce hakuri, a shi ya ma yarda da cewa lalle wannan hukuncin da Allah ya yi a kansa shine daidai. Domin idan musifa ta sauka akan musulmi takan jawo masa ɗayan biyu ne, ko ta zama dalilin kankare zunubansa, ko kuma ta zama dalilin ɗaukaka darajarsa. In kaga bala'i ya same ka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata musifa da ta samu musulmi ko da ƙaya itaka, sai Allah ya ɗaukaka darajarsa sakamakon haka. Saboda in kana da zunubi, musifa ta same ka, sai ta zama dalilin kankarar zunubin. In ko baka da zunubi, sai ta zama dalilin ɗaukaka darajarka. Saboda wannan su ne ƴan matakai uku, su ne masu yarda. Sai ko masu godiya, akwai wanda Allah zai jarabce shi ya ce ya gode, ya kare ya ce Allah na gode, ya targade ya ce Allah na gode, ai masa rasuwa ya ce Allah na gode da wannan jaraba da kai mun, saboda yana ga hukuncin da Allah ya yi, ai abin yarda ne da amincewa, kuma Allah ta'ala duk abin da ya daidai ne. Saboda haka yana ga tunda har ya zama mahallin da za a zartar da wani hukunci a kansa, kuma ya karɓi hukuncin hannu biyu, masha Allah wa masha Allahu qadar, qadarullah wa masha afa'al, ya yarda ya amince da wannan. To sai mataki na hudu shine matakin sako da zunubi, shine matakin nadama. Idan mutum ya yi sako ko ya aikata ba daidai ba, wannan dama kai ba ma'asumi bane daga kuskure, ba ma'asumi bane kai daga ganganci ko daga zunubi. Amma abinda Allah ya so, walam yusirru ala ma fa'alu wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah ta'ala yace mu'minan gaskiya sune wanda in shedan ya ja su suka aikata alfasha, manyan manyan zunubai, duk har mu'minai suna fada ciki. Ba ma'asumi bane mutum yan ya fada sabo, zaka iya sabawa kaba'ira ko ka fada saga'ir. To kana yin saban sai ka tuno girman Allah, ka tuno rahamar Allah, ka tuno azabar Allah, ka tuno soyayyarka da Allah, ka tuno girman da kake wa, girmama da kake wa Allah. Wannan sai sa ka kai nadama akan wannan saban. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa man lam yatub fa ulaika humudh zalimun. Allah yace wanda ya sako ya ki tuba, waɗannan su ne suka cuci kansu, kuma Allah yana son masu tuba ma. To Allah ya sa maka waɗannan, an baka umarni na mustahabi ko na wajibi, ka tashi kayi gwargwadon ikonka. An hana ka haramun ko makaruhi, ka bari. Ko kuma an sa an baka ka gode, an hana ka kayi hakuri, kayi laifi, kai kayi nadama, ka cika shuruɗin taubati, kayi sharaɗin tuba. Waɗannan abun biyar sukan maka sauƙin ɗauka ne gwargwadon nauyin ƙaunar da kake wa Allah, gwargwadon nauyin girmama Allah da kake, gwargwadon sa ranka da kwaɗayinka zuwa ga samun rahamar Allah, gwargwadon tsoronka game da azabar Allah, wacce Allah ya gaya maka la yu'azzibu azabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad. Ba wani mai azaba irin ta Allah, babu wani mai dauri irin daurin Allah. Dauri na ƙarshe shine daurin Allah, azaba ta ƙarshe tace azabar Allah, ni'ima ta ƙarshe tace ni'imar Allah. Da haka abinda ke tsorata ka a duniya kwaɗayi da tsoro, kwaɗayi da tsoro. To Allah ta'ala shi yake da abin da za a yi kwaɗayi, shi ne aljannarsa, shi yake da abin da za a ji tsoro, shi ne wutarsa. Babu azabar da ta kai wuta, babu ni'imar da ta kai aljanna. Saboda haka kaga tunda aljanna a hannun Allah take, ba a hannun wata ƙungiya take ko wata ɗariƙa ko wasu mutane ko wani gari ko wata ƙungiya ko wata ƙabila ba. Da aljanna a hannun wani yake, ba za ka samu ba, don ca zai ka a saka ka. Amma da yake a hannun Allah take, shi yasa duk muke sare. Ba za mu sare ba, mun san tana hannun mai abin, mai abin ne da abinsa. Aljanna ta Allah ce, so muna sare. Da a hannun wani yake, sai ya ce ai kai ka asawa ne, yana jin haushinka ko baya son ka ko baka tare da shi ko baka kungiyarsa ko baka ɗariƙarsa ko baka jinsinsa ko baka ƙabilarsa ko baka yankinsa ko baya son ka ko yana jin haushinka, sai ce a cire list ɗinka, a cire sunanka daga list. To Allah ya sa ba hannun kowa take ba, hannun Allah subhanahu wataala take. Shi yasa wanda yake ba da aljanna garanti shine manzon Allah. duk wanda annabi ya nuna yake dan aljanna ne to ya samu stamfi amma in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba babu wanda zai ce maka kai dan aljanna ne sai dai ce ina sa maka ran kai ka shiga aljanna sa rai ne da fata amma tabbas a yanki a ce anta fil janna mai fadan wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ta'ala kira masu imani ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda kuka yi imani da Allah kuka yi imani da manzansa kuka yi imani da musulunci kuka yi imani da lahira to ittaqullah ku kiyaye Allah ku kiyaye Allah shine muka faɗa abinda zai jawo maka kiyaye Allah din guda nawa guda goma ko biyar wanda zaka cusa tsakaninka da Allah biyar kuma abinda Allah zai maka abinda zaka yi wa Allah biyar shi kuma ya baka umarni biyar ya saka umarni ne ya hana ka umarni ne ya baka ka gode ka rasa kai hakuri kai sabo ka tuba sannan ka cika zuciyarka da san Allah ka cika zuciyarka da ganin girman Allah ka cika zuciyarka da kwadayin rahmar Allah ka cika zuciyarka da tsoron azabar Allah ka cika zuciyarka da ikhlasi komai dan Allah kake yi kuma kai dan mutum ma mutum shi ba a burge shi wani sai kai abin kirkin ma zai zage ka shi sai Allah ta'ala da ya kira masu imani sai kuma yace ku ji tsoron Allah ashe mai imani ana iya ce masa ya ji tsoron Allah in an ce maka ji tsoron Allah an gama ma wa'azi wa'azin karshe shine ittaqillaha haythu ma kunta duk inda kake ka ji tsoron Allah so wanda aka ce ji tsoron Allah an bashi babban wa'azi duk sauran wa'azi fassarar wannan ne sauran duk abinda za a ga maka an ce ka ji tsoron Allah ma'ana an gama maka wa'azi sai ka ce me ake nufi da aji tsoron Allah shine in ya saka kai in ya hana ka ka hanu in ya baka ka gode in ya jarabce ka kai hakuri in kai sabo komai girman sa ka tuba kai nadama ka cika sharadin tuba ba za ka sake ba shi kuma Allah ta'ala zai bude maka kofar rahama sai Allah ta'ala ba da umarni na biyu wazaru ku nisanci ku watsar ku bar ma baqiya abinda ya ragowa ko yawan zu minar riba daga riba ku watsar da riba wato wannan shine kamar guraren nan shi yasa Sheikhul Islam yake cewa babu wani sako a duniya bayan shirka da kafirci da Allah ya tsoratar da mutane kasu irin cin kudin ruwa ku duba tunda muka dauko shafin nan magana ake ta yi allazina yaakuluna riba wa man lam yatu wa lahu ma salafa ana ta magana akan kudin ruwa sai Allah ya ce to kuma daina gaba daya ku daina an ce banu saqif wata kabila ce wanda suke a Taif lokacin da suka zo su musuluncin su ya zo karshe an fara magana akan kudin ruwa da haramcin sa su kuma sun karba sun bayar sai suka ce za su musulunta amma da sharadi duk kudin ruwan da suke bin mutane za a ba su su kuma wanda ake bin su ba za su bayar ba Allah ya ce to ina in dai ka riga ka karbi musulunci ka karbi sakon Allah batun ka ci gaba da mu'amala da kudin ruwa ma babu shi yasa Allah ta'ala ce ya ku masu imani ku faji tsoron Allah wazaru ma baqiya minar riba ku kuma yi watsi daga abin da ya ragowa ku bar abin da ya ragowa ko abin da ya rage minar riba daga riba in kuntum mu'minin Allah ya sake jaddadawa in dai ku mu'minan gaskiya ne mu'minin gaskiya shine wanda imanin sa yake tunkuda shi ko wajen yi imanin sa yake tunkuda shi wajen bari mun ce sahabbai sun yi fice sun samu daraja ne da abu hudu duk abin da zaka fassara na sahabbai duk wata daraja da zaka ba kowane sahabi da kowane title da duk wani matsayi da kaga sahabi ya kai to a cikin abu hudu ne na farko a cikin imani na biyu a cikin ilimi na uku a cikin aiki da ilimin na hudu a cikin aikin da'awa na yada addinin Allah ko me zaka fada wata daraja da zaka fada akan kowane sahabi zaka ga ta fado ne a cikin daya daga cikin waɗannan abubuwan guda hudu in kace Abubakar ya bada dukiyarsa a wani babu za mu saka ta
aiki
cikin babun aiki kuma a cikin babun yada addinin Allah in kace sahabi ya ne ya kwana yana sallah a wani babu za mu saka shi a babun aiki da ilimi in kace saboda imanin sa duk abin da aka fada ya yarda sai mu ce yana babun imani in kace wato ainihin ya fita jihadi ya bada ransa ko dukiyarsa sai mu ce yana cikin aikin yada addinin Allah da kare shi in kace ya kwana yana sallah ya kwana yana ibada yayi kaza sai mu ce yana cikin babun aiki da ilimi so duk abin da zaka fada game da sahabbai darajojin su suna komawa ne zuwa ga waɗannan tushen guda hudu. Shi yasa zaka ga Allah Ta'ala cikin Al-Qur'ani waɗannan abun hudu yake tananatawa. Ya tananata ya ayyuhal ladzina amanu har sau 89. Akwai littafi da aka yi da Atur Rahman ila Ibadur Rahman. Wani ma ya ware waɗannan ya ayyuhal ladzina amanu ya yi littafi akan su. Iya ya ayyuhal ladzina amanu. Ya yi littafi akan su ya ce to waɗannan kira ne na Allah zuwa ga bayin Allah. Allah ya kira su kira na musamman. Kowace aya ɗauke ta ya tafsirinta ya haɗa tafsiran waɗannan ya ayyuhal ladzina amanu da suke cikin Al-Qur'ani. Za ka ga imani ne. Wa amilus salihati kaga aiki na ƙwarai. An yi magana aiki ne. Sai maganan ilimi wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlu alayka azim. Sai karatu. To dama karatun ai suna gindin karatun. Suna inda karatun yake. Domin wanda ya zauna a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya je ƙarshen karatu. Ka je ƙarshen karatu. Wanda ya karatu a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata ɗaya tak. Ko shekara ɗaya tak. Aina zaka je kai wata jami'a akan ilimin addini ka kamo shi. Saboda karatun shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. In ya tsaya karatu ne, in ya zauna karatu ne, in ya yi magana karatu ne, in ya shiru karatu ne, in ya shiga gida karatu ne, in ya shiga gida karatu yake bayawa, in ya fito karatu yake bayawa. Maganarsa karatu ce, aikinsa karatu ne, shirinsa karatu ne. Alayhi salatu wassalam. Shi da ake kira as-sunna al-qawliya, maganganunsa duka karatu ne. As-sunna al-fi'liya, ayyukansa duka karatu ne. As-sunna at-taqririyya, dukkan abin da ya tabbatar bai hana ba karatu ne. So da kan kaje nan kawai ka kalli manzo Allah kawai ka ta kallon ka ta diwan karatu. Isa wani sahabi ya nemi takaddunsa ya nemi abin rubutu. In manzo Allah ya zauna ya rubuta, in ya tashi ya rubuta, in ya yi murmushi ya rubuta, in ya yi dariya ya rubuta, in ya ba duk abin da manzo Allah yana rubuta. Suka ce kai komai fa rubuta kake? Yace eh. Ina ga manzo Allah ya Allah ya ce laqad kana lakum fi me ma'anan fi ciki. Cikin rayuwarsa, cikin aikinsa, cikin ibadarsa, cikin mu'amalarsa, cikin aqidarsa, cikin zamantakewarsa, shigarsa, fitarsa, zamansa, tashinsa, bacci, komai nasa rubuta. Da suka ce a tambaye shi tukunna. Abdullahi ibn Amr ibn al-As. Mutumin nan da har rage masa ibada ake. Rage kai kana son kai a ƙara ma ibada shi rage masa ake. Karatun Qur'anin da yake yayi yawa sai da manzo Allah ya ce rage. Sallar da yake tayi yawa sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rage. Azumin da yake yayi yawa sai da manzo Allah ya ce rage. Kai saboda tsabar ibada amarya aka yi masa sabuwa fil, amma tunda ta shiga gidan bai zo ya ce mata ina kwana ba. Na'am. Sai da babansa Amr ibn al-As, babansa Amr ibn al-As ya kawo ziyara ya ga to tunda an masa aure a je a ga wani irin zamantakewa ake yi, ko amarya ko angon wa za a ba shawara. Sai je tare da amarya ce ya ango ta ce ai tunda na shigo angon nan bai ce mun kala ba. Ango sai kira shi to kai ya kai haka ai wato ai sallah azumi sai kai shi kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya rasulullah na masa amarya. Amma in ta zo gurinsa da daddare yana sallah, in ta zo da safe yana azumi, da ya kuma gama wannan sai buɗe Al-Qur'ani sai karatu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zo ya kake sallah ne, ya faɗa Annabi ya ce rage ta yi yawa. Ya kake azumi, ya faɗa ce kai irin na Annabi Dawud mana. Ya kake yin karatun Qur'anin, aka ce koma wata biyu, ya ce koma wata ɗaya, koma sati biyu, koma sati ɗaya, har aka zo kwana uku Annabi ce to ka kauce kwana uku. Ana rage masa ya dinga sauka duk kwana uku, kai ya wuce kwana uku. To azumi fa shi ma kulle yake aka ce rage, ko ma yin kwaya kaza, ko ma yin kaza, har dai aka zawo da shi azumin Annabi Dawud aka ce ba sama da azumin Annabi Dawud na nafila tsaya anan. Ita sallar fa ya faɗa shi ma duk dare yake aka ce a rage, kai baccin sulusi, kai sulusi, kai waye, aka rarrage masa aka saita shi. Shi ne yake cewa ina ma na karɓi shawarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani ta farko. Sai da ya tsufa ya ce na rabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan ibada nake mai yawa, ba na son kuma daga baya in rage. Yanzu kuma na tsufa jikina ba zai iya ɗaukan, dama lokacin akwai ƙuruciya, akwai ƙarfi, akwai lafiya, akwai kaza. To yanzu ya tsufa yana son ya rage, amma ya ce ba zai iya ragewa ba saboda ya rabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan yana yin mai yawa. To yana son ya ci gaba har ya koma ga Allah. Rage masa ake yi. To kun ga wannan. Shi yasa nace muku ko dai imani ko aiki ko ilimi ko aiki ko kuma yawan yada addinin Allah. Anan suka yi fice su bada kudin su, su bada ransu, su bada lokacin su, aje ayi a daukaka addinin Allah. Wasu anan suka rasa rayukansu, wasu ka rasa hannayensu, wasu ka rasa ido, duka mafi yawan sahabbai za ga karshe wasu sun makance, wani ya rasa kafa, wani ya rasa ido, wani ma aka ce sara a jikin sa. Idan yara suka zo suna wasa suka zo da dan yatsan su shigewa yake cikin sarar, ba ma samu damar da za a dinke gurin ba, ya bushe a dare. In suka saka yan yatsun su ciki a Zubair bin al-Awwam, shigewa suke yan yatsun su suna cikin yankan da ya bushe, saboda kare addinin Allah. Zalika shi yasa Allah yake kira masu imani ya ce musu, to ga doka, in kuntum mu'mini, in kuna da imani doka za ta yi maka saukin karba. Dama me yake jawo Allah yake bada umarni muke sanya wajen yi rauni, raunin imani ne. Shi yasa Allah ya ce in kuntum mu'mini, ba ka zaka ga ya wallazina amanu kuma in kuntum mu'mini. In ka kula farkon aya da karshenta akwai balaga. In kuntum mu'minin, ya wallazina amanu, in kuntum mu'minina ittaqullah, in kuntum mu'minina wazaru ma baqiya minar riba. Ya ku masu imani, in dai imanin naku tabbatacce ne na gaskiya ne, wanda yake sa a karba ne a hana, akwai imani mai rauni ai. Ga ka da imanin amma yayi rauni, wanda kana ganin dokar sai ka kibi, hanin sai ka yi, kuma ga ka kana nan a musulminka, amma imanin naka bai yi karfin da zai sa ka jure ba. Wato imani in ya kai ulaika humul mu'minuna haqqan, malai aikin da imani yake akwai abin mamaki. Imani ne fa ya kai wani sahabi yayi bako, bako fa yayi, ba su taba haduwa ba, musulunci ya hada su, ba dangin iya ba dangin baba. Yace masa, ka shigo gari an hada mu bakunta da kai, to baka da mata ai? Ni na da mata biyu, bari su leko ka zabi uwar gida ko amarya in sake ta tai idda ka aura. Kina ka taba jin wannan ba wajen masu imani? Ba kuma ya isa ba, yace gidan ma za a raba ka dau bangaren ka dau bangare na, shi kansa gidan nawa za a yi makatanga biyu ka dau bangare dau bangare, jari na ma za mu je a raba ka dau rabi. Shi kuma da yake ba dan ci ma zauna bane, sai yace Allah maka albarka cikin matanka, karka saki kowa, ka rike matanka, ka rike gidanka, ka rike dukiyarka, ni ma kai ni kasuwa ne munawa. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya cusa ma masu son su bayar su bayar, sai kuma ya cusa wa masu su kuma karba hakuri da wadatar zuci. Da wadatar zuci, ba mutane suna yan maula bane ina a basu, a su so suke su ma a kai su nemi nasu su basu bayan. Imani ne kai an zo an jima wani rauni, an kwantar da su dukansu an musu rauni, sai suka buƙaci ruwa saboda garaɗaɗɗin ciwo, ga kuma kishirwar yaƙi. Da aka zo da ruwan na farko ana yunkurin a ɗago kansa a bashi, sai ji na kusa da shi yana buƙatar ruwa, sai ya rufa bakin sa ya nuna wancan, ba ma zai iya magana ba saboda ciwo, sai ya nuna na kusa da shi. Aka je kan na kusa da shi, sai ma sai ya ji wani, sai ya tuna wancan. Aka je kan na ƙarshe, kafin a ɗago shi a bashi ruwan ya cika. Aka dawo kan na biyun, shi ma ya cika. Aka dawo kan na uku, ya cika. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Malam imani in ya ginu, imani in ya tabbata, yana baka mamaki aikin da imama masu imani suke yi. Sai ka dauka wannan abun kamar ma ko zai yi yanzu, ba komai bane, raunin imani ne da raunin aiki. Karatu ya zama na jayayya, ya zama na musu, ya zama na daru, amma da an gaya mutum kalma ɗaya sai je ta aiki. Iyayen mu ai ba karatu muka, karatu ne kawai muke da shi mai, amma su suke aiki. Da an gaya musu abu ko da ifi ne ko maudu'i ne, inda an ce Annabi ya faɗa, kawai aiki suke yi. Yanzu ko ga sahihin ma ba aiki ne, sai jayayya da musu da gardama tafi yawa da raddi da kar da raddi da makamantansu. Shi yasa Allah yake cewa in kuntum mu'minin, in kuna da imani, to ku nisanci kudin ruwa, ku kuma ji tsoron Allah. Shi Allah ta'ala yace, sai kuma Allah ta'ala ya faɗa abu na ƙarshe mai tsoratarwa akan kudin ruwa, sai yace fa in lam tafa'alu. Duk da wannan wa'azin da karantawar da jan hankalin da tsoratar da ku hatsarin ruwa, fa in lam tafa'alu, idan kuka ki ku bari, kuka ki ku bari, kuka ce mu kawai za mu ci gaba da kudin ruwan mu, bankunan mu na ruwa da harkar mu ta ruwa za mu ci gaba, to fa azalu, to ku kwana da sani, bi harbin minallahi wa rasuli, kun yi damarar yaki da Allah da manzansa. Ku kwana da sanin cewa ku mayakan Allah ne, mayakan manzon Allah ne. To yanzu kai Allah ya ce kai damara za ku fada da shi, kai damara. Ai fadan Allah na Annabi ne, na Annabi na Allah ne, amma me yasa Allah ya kawo kansa ya ka Annabi sallallahu alaihi wasallam, don ya nuna maka girman abin. Kana fada da Allah in kana karɓar kuɗin ruwa ko kana bayarwa, kana fada da manzon Allah, kana masoyin Allah, ba za ka ci gaba da mu'amala da kuɗin ruwa ba, kana ƙaunar manzon Allah ba za ka ci gaba da mu'amala da kudin ruwa ba in ko kace a'a ni ina da wata hikima ko ina da dabara to kai shirin damarar yaki da Allah da manzon sa ka kwana da sani yasa ce fa azanu ku sani ku kwana da sani bi harbin min Allah ko bai ce bi harbin lahi ba sai ce bi harbin min Allah sai aka kawo shi harbin din a matsayin na kira saboda a ƙara firgita ka a ƙara tsorata ka a ƙara nuna maka hatsarin cewa idan kai damarar yaki da Allah to kai ma ka san Allah dai ba zai yaku ba manzon Allah ba zai yaku ba amma me yasa aka faɗi cewa yaki kake da Allah kai mai cin kudin ruwa yaki kake da manzon Allah saboda a nuna maka hatsarin halin da kake ciki ko ka firgita ka daina shi yasa aka ce wannan kabilar da aka suka ce a ina mu ina fada da Allah ina mu ina waye wane mutum kaga ni wane mutum fada da Allah wane mutum fada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce mun hanu mun daina mun ba za mu sake ba Allah kuma sai ta'ala yace wa in tubutu in kuka tuba dan fa in lam tafa'alu ku yi damarar yaki da Allah da manzansa wa in tubutum in kuma kun tuba ko kun daina to falakun ru'usu amwalikum sai a ba ku asalin kudin ku ka ba mutum bashi na miliyan 1 ka dora masa miliyan 1.2 to yanzu ka tuba me ya kamata ka yi sai ya dawo maka da miliyan 1 ka 200 sa dama ta sace ka so ka cuce shi ne ka wala kuruusu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamuna ba za ku yi cuta ba ta hanyar karban kudin ruwa ko ba za a cuce ku ta hanyar cinye muku asalin kudin ku ka gani dama akwai asalin kudinka da ka bayar akwai kuma ƙarin da kai to Allah ya ce ƙarin ka bawwa shi wanda ka wa ƙarin dama kudinsa ne haramun ne kai masa ƙarin to tunda ka ji wa'azi ya ka bashi miliyan 1 kun yi zai kawo maka miliyan 1.2 sai gashi a kofar gidanka yana sallama yace alhaji ba ka bani bashin miliyan 1 ba eh na baka ka ce mun zan karo ma 200 eh to ga miliyan 1 ka ga 200 ka sai Allah ta'ala yake to sai ka karbi miliyan 1 ka shi kuma ya koma da 200 sa la tazlimuna ko ba za a cuce ku ba zai rike maka asalin kudin miliyan 1 ka ba tunda ta kace wala tuzlamuna ku ko ba za ku zalunce su ta hanyar karban masa wannan wato ƙarin ba kenan wannan ƙari bayani ne akan bayanin da muka yi na tuban kudin ruwa akan matakai guda nawa muka faɗa matakai uku matakin farko wanda kudin yana hannun jama'a sai ya ji wa'azi ya babba mutane bashi da ruwa kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam ya ba mu labarin wani mutum wanda shi baya wani aikin kirki sai dai ba mutane kudi kawai yana ƙara musu kudi to da ya tashi sai ya ce ma waɗanda suke karɓo masa kuɗi a hannun jama'a ku tafi ku ce wa jama'a duk wanda nake bin sa bashi duk wanda akwai kuɗi na a hannunsa to ku ce na yafe masa aka ce ya yafa kuɗin gaba ɗaya ko ko ya yafi abin da za a ƙaro masa kowanne ya yi a ciki dai ya yi daidai in ka yafa kuɗin gaba ɗaya wannan za mu zo kansa can gaba Allah ta'ala zai gaya mana in ka nazo usratin fa nazratun ila maisara idan mutum yana cikin kunci ka zo ka same shi kana bin sa bashi kuma yana cikin kunci yana cikin wahala ba zai iya biya ba to kace to yanzu wani lokaci kake so a ƙara ma ko zai ci a ni alhajin ka ƙara min wata ɗaya ma ya isa wallahi insha Allah zan yi kokari kafin wata ɗaya ka san shi ma mai biyan bashi fa akwai mutumin da wallahi baya san biyan bashi suna nan da yawa zaka bashi bashin kai ka kyautata masa ya zo maka da larura ya marairece maka da Allah alaji wallahi bashi nake so wallahi a taimaka min wallahi ai a cikin larura sai ka bashi bashin ya je ya bukatarsa idan kudin suka fito shi kuma sai ya dinga jin ƙetar ya baka kudinka shi sa aka ce matsolan mai rikon bashi ya halatta a kai shi kotu ta matse shi ta fito ma da kudinka za mu ji waɗannan bayanan game da mutumin da aka yi masa tafalisi saboda basussuka da wannan aka rike hannunsa aka hana shi tasarrufi saboda ba su suka mutane ya ciwo da yawa akwai mai rigima komai ci yake ci bashin kaza ya aure ci bashin kaza ya sai mota ci bashin kaza ya canza waya komai nasa bashi ne shi ba abin da ya shafe shi wayan nan sai ka rike mai aratun da baka da hali shi fa baka da abu baka dora wa kanka musifa ba sai ka zauna lafiya idan Allah ya sa kai dan 33 da yake tsaya ana ka jira lokacin da Allah ta'ala zai daga darajarka har ka su yi babban waya idan ka tafiya kasa ce ka gyara hanya kai ta tafiya ka kasa kana ƙara lafiya ranar da Allah ya kama keke sai kai, amma mutum ya ga duk unguwa kowa da mashin sai je ciwo bashi mashin, ya ga kowa ya aure sai ya ci bashi ya aure, ya ga kowa yana da gida sai ya ci bashi ya gida, ya ga kowa yana da lefan sai je ci bashi ya sai lefan, ya ga kowa da ƙato waya sai je ci bashi ya tara wa kansa basu suka. Ka zo kuma abin da kake karɓa na albashi ko na sana'a ka baya isa, kai ma baya isa ka balle ka iya bashi biyan bashin mutane. Wasu bashin su na rigima ne, wasu na larura ne, wani bashin na dole ne. Ka zo bakin asibiti an shigar da matar ka lebo za ta haihu, an ce lalle ana buƙatar kuɗi 100,000, ka duba ajiyunka kaga 10,000 gare ka, kana buƙatar cikon 90, wannan bai ma isa ba, tunda wannan iya haihuwa ne, za a zo suna, za a zo kaza kaza da wasu magunguna da za a siya. Kaga wannan sai ka zo ka ce da Allah alaji a taimaka min da gaggawa 150,000 nake so, matata tana can za ta abin, inda hali sai ya ce to ungo ungo bashin. Wani gane yake kuma bai kamata ka ba bashi ba, kyauta ya kamata ka bashi. To haka ake, tunda dai aka ce wanda ya baka bashi so daya to kamar ya baka rabin kudin sadaka ne, so da an san shi ma bashin taimako ne, kace to shikenan ga 150,000 din ka je kai harkar ka in ka samu ka bani. To shine Allah ta'ala kuma sai inemi, idan bashi da shi a ga masa kafa, idan bashi da shi kwata kwata ma Allah ya ce kai masa sadaka wa antasaddaqu khairul lakum. Allah ya ce yafe masa, zaka zo kaga sakamakon da zan baka sakamakon yafewa. In kace ka yafe din nan to Allah shi ma sai ya yafe maka. Yanzu wancan da yace abincika duk wadanda yake bi bashi idan ba su da hali ya yafe musu, sai Allah ya ce ya ku bayi ya ku mala'ikuna ku sheda na yafe masa nima. In shi har yana bawa na zai yafe mana ƙasa da shi, ni na fi cancanta in yafe ma. Zira ka ji abin da ya min lalifufukan nan a share su in yazo ya shiga aljanna. Ka san ko ka shiga aljanna ai shikenan magana ta kare. Tunda ba ta siyuwa ita aljanna ba ta siyuwa. Isa Allah ya ce dan wuta da ya san zai iya ba da komai na duniya akan afanshe shi ya shiga aljanna, kai ya shiga wuta da ya bayar. Ma bai san abin da ke gabansa na hatsari ba. Shi sa Allah ta'ala ya ja kunna mu yace kada ku yi zalunci kada a zalunce ku. Ta cikin waɗannan ayoyi akwai fa'idoji da zamu kalla waɗanda za su ƙara fito mana da ma'anar wannan aya. Na farko dai ko ayoyin nan guda biyu. Na farko kiran da Allah ta'ala ya muminai. A cikin wannan jumla akwai fa'ida mai yawa. Ya ayyuhallazina amanu. Akwai girmama. Allah yana kiran sahabbai ya ku masu imani. Kenan akwai imani. Tabbata Allah yana tabbatar da sahabbai suna da imani. Shi yasa yake kiran su da lafazin ko da laqabin ko da sifar imani. Don ya tabbatar mana suna da imani. Allah ya jada imanin su. Shi yasa an tashi ta'arifin sahabi ake cewa me mallaqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala al-islam. Nan ce ka fadi waye sahabi, kace mallaqiyan nabiyya ba marra annabi mallaqiyan nabiyya, saboda makafi ma akwai sahabbai makafi. Sai ake cewa mallaqiyan maimakon marra'a. Wasu na cewa marra annabiyya, sai a ce a mallaqiyan nabiyya. Wanda suka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya masa arzikin gamuwa da manzon Allah. Gamu wannan akwai wanda ya gamu da manzon Allah shekara 40 suna tare da annabi tun kafin zuwa musulunci har bayan musulunci. Akwai wanda haduwarsa da manzon Allah shekara 20 ne, wani ya zauna da manzon Allah shekara 10, wani 15, wani 5, wani ma so ɗaya tak ya ga manzon Allah a lokacin Hajjatul Wada. Wannan ganin ai ba karamin arziki bane. Tunda yake duba liman ra'ani, duba liman ra'ani wa amana bi, duba liman ra'a marra'ani wa amana bi, duba liman ra'a marra'a marra'ani wa amana bi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace madalla 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 da mutumin da ya ganni kuma yana tare da imani. Ashe akwai wanda suka ganshi ba su imani ba, wannan ba su amfana ba, amma kaga manzon Allah kuma kai imani da shi malan kaga ba arziki. Sai ce to madalla da kuma wanda shi bai ganni ba amma ya ga wanda ya ganni, shi ma arziki ne kaga wanda ya ga manzon Allah kuma kana da imani da shi. Ka yi imani da manzon Allah sai kaga, kai baka ga manzon Allah ba amma wanda ya ga manzon Allah ka gan shi, to shi ma arzikin ya jonu, kai ma madalla da kai da kaga wanda ya ga manzon Allah. To sai aka yi dori na uku, madalla kuma da wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Arzikin ya tafi kan wanda shi bai ga manzon Allah ba, bai ga wanda ya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, amma ya ga wanda ya ga wanda ya ga manzon Allah. sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma manzo Allah yace arziki ne yace akwai lokacin da za a fita yaki hadisin muslim yace sai a ce a cikin ku nan akwai wanda ya ga manzon Allah kafin a fara yaki sai a tambaya akwai wanda ya ga manzon Allah mu ce daga ne yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ba su nasara saboda a cikin su akwai wanda ya ga manzo Allah sannan a cikin sahihu muslim sai a zo wani yakin kuma sai a ce to jama'a mun san dai duk wanda suka ga manzo Allah sun kare akwai wanda ya ga manzo Allah in an samu mutum daya ana dudduba ce a ni kam naga wanda ya ga manzo Allah sai a ce so saboda shi sai a bada nasara haka za a ci tafiya har so uku yana na cin sahihu muslim to kun ga wannan yana nuna mana cewa wato ashe ba karamin daraja bace mutum ya samu imani har Allah ya kira shi da lafazin imani kuma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan nabi kalmar ittaqullah kalmar ittaqullah dama mun ce shine karshen wa'azi in aka ce maka ka ji tsoron Allah an gama maka wa'azi ana nufin ka riki wukaya ka nemi kariya daga azabar Allah ta hanyar yin abin da ya saka da nisantar abin da ya hana ka sannan abu na uku shine wazaru ma baqiya min ar-riba ku bar abin da ya wanzu ko ya ragowa daga riba kada ku ci gaba da mu'amala da kudin ruwa sai Allah ta'ala ce in kuntum mu'minin wannan yana cikin abin da ake kira al-igra al-igra shine an cuda ka indai kana da imani kamar an zabura ka an cuna ka an fusa indai kana da imani ka kai kaga imanin ka zai hana ka kenan kai inda akwai shi mai kwari wannan kwadaitarwa ne akan wato bin umarnin Allah wayan kun kasance mu'minan gaskiya to ku bar abin da ya ragowa na kudin ruwa haka wannan jumla ita ce ake kiranta al-igra akwai wato wal-isara an zaburar da kai an kwadaitar da kai an karfafa maka gwiwa don ka bi umarnin da aka saka na nisantar wannan sannan kuma qur'ani ya kai matuƙa wajen balaga da cikar balaga kuma a ce al-qur'ani zaka ga magana an yi ta a cikin ta akwai hikimomi akwai balaga akwai kaiwa matuƙa yanzu wannan jumlolin guda hudu ittaqullaha wazaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani sai kuma aka ce in kuntum mu'minin ya ku masu imani in dai imanin da ku akwai shi to ittaqullaha wazaru ma baqiya min ar-riba to wannan imanin naku zai zaburar da ku ji tsoron Allah kuma imanin zai zaburar da ku ba za ku ci kudin ruwa ba abinda yasa Allah ta'ala yake tanana ta mana hatsarin kudin ruwa Allah ta'ala yana son ya san dan adam da mugun san kudi kuma duk laifin da ake samun kuɗi yana da jawhalar wa'azi duk wanda kaga yana yawan jin wa'azi kuma yana aiki da shi to ba a samun kuɗi a irin saban sa amma irin saban da ake samun kuɗi sai ka dade kana nana ta mutum sai ce to wai in na bari to ta ta zan samu kuɗi shi gani yake kamar in ya bar saban da ake samun kuɗi ta hanyar saban to kuma ba zai ƙara samun kuɗi ba shi sa yaki da saban da yake kawo kuɗi yana da wahala sai mai imanin gaske ga kuɗi yana kallo amma kuɗin Allah bai yarda da su ba ya bar su ya kau da kai akarama kalla na'am wani zai ce zai karba ya istighfari yana ganin saban ne amma sai ya rufe ido ya ce in ya karba ya istighfari ko shedan ya zo mar da fasara ka raba kai aikin alheri a ci da haka wannan tana nuna mana wannan sannan wannan aya tana nuna mana al'amari mai muhimmanci a ciki shine wato wajabcin taqwa wanda kuma wannan wasiya ce da Allah ta'ala ya yi ta a cikin suratul nisa aya ta 131 walqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah ta'ala ce hakika mun yi wasiya ga waɗanda muka ba littafi da suka gabace ku da ku shine ku ji tsoron Allah sannan kuma wajabcin watsi da kudin ruwa ko da an kulla ciniki akai a warware Allah ta'ala ce a warware a koma kan asalin abin da ya kamata sannan kuma wannan ya nuna baya halatta a zartar da duk wani kullin ciniki ko kasuwanci ko sana'a a musulunci wanda a cikinta akwai kudin ruwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ribal jahiliya dunna watsar da ita an coke ta kuma ribar da zan fara shine riba Abbas kaga Abbas ya bambada kudi da bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karba asalin kudin sa kada ya cuci kada a bashi kudin ruwa sannan kuma wannan ya nuna mana haramcin karbar wato kudaden da ake kiran su fa'ida na banki ko kuma da ake kira interest ko makamantan su waɗanda suke jawo irin wannan mun ce in an riga an baka to ga yadda zaka yi da su in ko baka karba ba to ga matakin da ya kamata ka dauka sannan kuma annan yana nuna mana muhimmancin imani da kullum masu imani su ake ba doka su ake jaddada musu doka kuma su suke karbar doka kuma su ne doka take musu ainihin wato tasiri kuma su ne waɗanda in Allah ya ce ayi suke tashi su yi da dadin rai in an ce a bari kuma suke bari da dadin rai sannan kuma an nuna mana cewa fa illam tafa'alu ubku hanuba to ku yi damarar yaki da Allah ku kwana da sanin yaki kuke da Allah yaki zai zo muku daga Allah da manzansa kalman yaki ana akwai tsoratarwa cewa ainihin yaki da Allah babu ne mai sauki ba wanda ya ci gaba da shin kudin ruwa to ainihin wato kamar yana yaki ne da Allah yana yaki da manzansa kuma mun faɗa a baya cewa akwai hadisi da Ibn Majah ya rawaito wanda ke ƙara tsoratar da mu akan wato kudin ruwa Shaykhul Islam ya ce innahu jaa fil wa'id ala riba ma lam ya'ti ala zambin duna shirk yake cewa hakika abin da yazo na narko game da riba to ba bai zo akan wani abu in ba shirka ba to da haka wani hadisi yazo da hanyoyi daban-daban cewa riba tana da kofofi 73 mafi kankanta ko mafi sauki daga ciki shine mutum wato ya jema mahaifiyarsa wanda wannan yana nuna hatsarin kudin ruwa kuma yana nuna hatsarin sa sadaka kuma ya wajaba ga duk wanda ya ji wa'azi ya ji karantarwa yau ya ji wannan sakon ko je ya ji ko a wajen wani tafsiri ko a wajen karantarwa ya ji daga yau cewa kudin ruwa ba kyau to kawai ya hanu in tubtum falakum ru'usu amwalikum dama kudinka na nan na asali wannan karin da kai ne Allah baya su sadaka sai ka je karbi kudinka alamar tuba din shine ka dena wa shurudu tawbati nadama alama fata dama sharadin tuba guda hudu ne idan abin da ke ka aikata din na farko kai nadama me yasa ma nayi kudin ruwan nan me yasa naci kudin ruwa me yasa naci amuli da kudin ruwa kai nadamar abin da ya wuce a baya sanan wannan yato sai ka kujinniya Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alai min umri yanzu kuma ya kace to na daina yanzu ka daina ko to shikenan sai kuma kai watsi da shi sannan kuma wannan yato ala'u da ila zambin fi ma baqiya alai umri wa an yatruka alma'asiyata fi sa'ati yanzu ka daina kaka ce sai an ƙara wannan business din dama tuba ana son ya hada jiya da yau da gobe dazu da yanzu da in an jima na jiya wanda ya wuce me za a yi masa tunda an riga an yi nadama na yau kuma me ya kamata a yi a bashi na gobe kuma a dan mara ba za a yi shi ba shine dazu da yanzu da an jima jiya da yau da gobe sai tuba ya hada waɗannan abubuwan guda uku wanda ya wuce kaka zo kana ka ai mun yi sha'anin mu a baya kana fada da jin dadi da farin ciki kai sabo to kamata an ka tuno ka zubda hawaye in kai sabo a baya ba zuwa za ka yi majalisa ana kwance lallabarkan sabo ana bayawa ana murna ana dariya kai mutumi na an ba taba kai an bai tsiya ana tatafi ana tafa abinda aka yi mummuna kana fada Allah yana maka sutura idan kai sabo ba kama ka ba ka tuba tsakaninka da Allah ka saki amma yana daga cikin wato mummunan sako kuma kai saban da ba wanda ya gani kuma ka zo majalisa kana fada da Allah yana so sai a kama ka lokacin da kake yi amma tunda Allah bai sa an kama ka ba har kai ka gama lafiya baka mutu ba kana tsakai dan sako shi matsalar sa uku ne na farko za iya kama ka kana yi kaga ai abu yayi muni ko kuma kana tsakai ka mutu mutun ya sha mutuwa fa da kwalbar giya fa ya kwankwada yana jira waccan ta wuce ya kwankwadi ta biyu sai ya mutu a zo a tare da shi da kwalbar yana jike sharkaf da ita an sha samu mutun fa yana tsakar zina fa sai ya mutu suna tare da matar ko duk su mutu sufin ko shi ya mutu ya makale a jiki ya mutu gashi kowa ya gani dan Allah ya ga dama sai ka mutu kana tsakar saban ko kuma a zo a kama ka kana saban ko kuma ka dauko wani bala'in ciwo ko wata musifa a lokacin saban kaga duk waɗannan Allah ya kare ka kai ka gama ba a kama ka ba baka mutu kana yi ba to me ya kamata kawa Allah sai kai nadama akan abin da kai a baya sai kai damarar ba za ka sake ba yanzu ka daina gobe ba za ka yi ba wanda ya wuce kuma kai nadama to shi sai Allah ya ce wa in tubtu in kun tuba ashe kenan tuba shine matakin farko na barin sabo falaku ru'usu amwalikum Allah yace asalin dukiyarku jarin naku kudin da kuka bayar na asali wannan naku ne ba mai ci muku kudin ku Allah yace ba za a taba maka kudin ka ba miliyan 100 ka bayar a dawo maka da miliyan 100 ka kaga kenan kana son riba sai dai kai mudaraba mudaraba shine ka bada kudi wani ya juya ku juya an samu riba a raba la tazlimuna wala tuzlamun kai wannan kalma da dadi take baku cuta ba a cuce ku ba ba cuta ba cutarwa wannan abu da dadi yake Allah ya ce kakka cuta ka a cuce ka la darara wala dirara man darra darra Allah bi wa man shaqqa shaqqa Allah alai kaga rufa wannan aya Allah ya nuna mana ashe so yake hana zalunci so yake hana cuta so yake tabbatar da adalci tsakanin jama'a ay adlu ay ihsanu a daina yin zulma a cikin kasuwanci to nan zamu tsaya abinda muka faɗa dai da Allah ya bamu ladan da muka kuskure ko tun tuban harshe muna roƙon Allah da afuwarsa ya yafe mana
amin
malam kaya aka saya a wuri na sai kuma aka dawo min da shi wai in ba su kudin su sai nace ba zan mayar musu ba sai dai in su canza da wani kayan sai suka ce to Allah ya isa sun bar wa Allah to malam me yake hukuncin kudin nasa da suka bari kasuwanci da zabi kasuwanci da gwaji ya halatta a sa khiyar amma sai an sa shi a wajen cinikin zan siya in je in gwada idan yayi ba zan dawo ba ko zan siya in je in duba ingancin sa idan aka ce bai da inganci zan dawo kaga waɗannan duk mutum ya da sai ka bashi kuɗin sa ko ka canza masa wani amma ka sai abu babu wata matsala ta lalacewa babu matsala ta an dake hancinka babu matsala ta an baka mara kyau babu matsala ta an maka tsada da yawa komai yayi daidai haka kawai ka da ka ce a baka kuɗin ka ba a yin wannan a musulunci amma mutum zai iya yin hakan shi in an biyo shi ta hanyar lallama misali mutum ya siya wannan kofin a gurin ka 2000 sai koma gida kuma ya ga matarsa ta haihu an fi bukatar dole sai ce da Allah na dawo abin nan da na siya 2000 wallahi kuma kuɗin ba shine nake so da Allah ka dawo min da shi ake kira iqala a babin kasuwanci da Allah a ware cinikin nan sai ka karbi kayanka ka bani kuɗi na to Allah ta'ala yana son kai haka manzo Allah ya kwadaitar da in mutum ya yi nadama kan siyan abu ya zo yana bukatar kuɗin sa ka bashi kuɗin sa ka karba sai kaga Allah ya kawo maka mai siye kuma ta hanyar amma ka wata kila ka je kai amfani da shi ko ka je ka ga wani guri da arhafiya da nan ko ka je ka dawo da shi ka ce a baka kuɗin ka wannan kai ma baka yi gaskiya ba amma da ta lallama ce ko ta lallama to wannan kana iya yi shi yasa kaga wasu kasashen da wasu kamfanoni kan sai su rubuta in ka fita da shi daga nan ba dawa da shi ba za a dama da kuɗinka ba wasu ce ba za a dama da kuɗinka ba sai dai a canza maka wani ko kashe wani abu wani kuma su ce in ka fita da shi daga nan duk abin da za ka yi ka duba a nan wasu kan ba kuma da garanti ma har na shekara na ga abin da ake rubuta garantin shekara 5 a ce ka je ka yi aiki da shi shekara 5 idan wata matsala ta faru a tsawon shekara 5 din nan wanda ba kai kai da ganganci ba ka dawo a canza maka wani to kaga ashe ciniki kala-kala ne akwai ciniki da sharadi akwai ciniki da zaman akwai ciniki da garanti akwai ciniki da kai kasa sharadin to zan je dama abin nan zan siya ne in je duba ko kuma aka baka kalar da ba shi bane ka iya dawa da shi ka siya to sai baka mara kyau ko ya baka ba kalar da kake so ba ko bayan ka sharadanta masa din akwai sharadi waɗannan abubuwan suna gyaruwa amma ka kawai ka sai abu ka dawo da shi gaskiya in ya karba ya mayar maka da kuɗin ka kyautata maka yi idan ya ki to ba za ka kuma yi masa Allah isa ba tunda an riga an kulla ciniki wanda ciniki ba karamin aiki ba ne an riga an kulla shi ba zai ce bare wata mutum zai siya yayin nadama wata ran ko mutum zai siya yayin nadama ba samu mutum ya siyar sai daga baya ta nadama me yasa ya siyar to wannan in ka da masa da kuɗin sa ka karba ka kyautata mu wata ran kuma zaka siya kai nadama me yasa ka siya don akwai nadama a wajen mai siye ko mai siyarwa aka zo aka gyara wannan abu ne mai kyau mu'amala ce mai kyau musulunci ya kira ta da mu'amala mai kyau kuma ya kwadaitar da ayita shi ake kira iqala wanda ya warware wa musulmi cikin sa da ya nemi aukuwar shi Allah shi ma zai warware masa damuwarsa manya ya matsayin alluran da ake yi wa mara lafiya don ya samu bacci saboda aiki da za a yi masa amma ba na babban tiyata ba ga mai azumi to ai mai azumin da bai da lafiya ai sai a ji azumi ma ko in ji har rashin lafiya zai kai a maka tiyata to ina magana kai azumi ba Allah ya ce fa man kana minkum maridan saboda haka ashe ka sauke azumin ka je a ma tiyata ka lafiya lau bayan sallah karama shi yafi sauki in har abu zai kai ga yin tiyata ai yayi muni ko ya girma ko saboda ka aje azumin ma nan har za a yi tiyata ko a bari tiyata ai in an sharuwa a daga daya ko a daga azumin ko a daga tiyata amma hada azumi da tiyata a zo ana fatawa akan kai a mutun tiyata yana azumi kaga sai aje azumin dan ayi mata tiyata in kuma tiyatar dalle a wannan lokacin ake bukatar ta sai ka aje azumin ko da ka dauko azumin aka ce za a yi maka tiyata za a baka magani za a yi maka kaza ai Allah ya ambace ka alqur'ani ya ce fa man kana minkum hasobi ya maimaita ba maridan wanda bai da lafiya to baka da lafiya an ga wani ma dan ya samu irin karkare din nan ko sai a ganshi yana cin abinci ce lafiya yake to wannan din wasa ne akwai zafi akwai radadi so da aka ciwo a jikinka ne kake ganin sa a jikin wani kake ganin sa da sauki wani ciwon wani yana da juriya ciwon da kai zaka jure wani ba zai jure ba wanda kake ganin mutum kai da Allah dan wannan ciwon ai ba jikinka yake ba sai ka kira shi da wani jikinsa akwai jin zafi da yawa ko wuta ne babu zai ga yafi kowa gumi to ya zaka yi hukunci da jikinka kai hukunci dan kai ka daure wani ciwon wani ba zai daure ba so da haka tunda Allah ya bada kofa kuma ya fadi sauki to abu saukin malam mai tambaya yana cewa an yi masa daurin karaya sai Janaba ya same shi ko ba zai iya tashi dan wanka ba taya zai ai an maka sauki aka rama kallon wanda ya samu karaya ko ya samu rauni kuma yazo cewa likita yake ba za a sa ruwa ba ko ba zai iya tashi ba sai ya taima ma ko sai ya taima ma dinan kace zaka yi wanka abin cabewa zai kuma dama an ce abin da suke sa a nisanci ruwa an ga mana cikin iziya abu hudu ne ko na farko hudu su farko yanzu aka kalau in ka sa ruwan jikinka yanzu nan zaka kamu da zazzabi ko ciwo aka ce dakata au ta'akuru burqihi ko kuma kana da ciwon in ka sa ruwa zai kawo jinkirin warkewa ne wakon kamar ki a sati ɗayan kana sa ruwa sai ka koma sati uku au me na uku ziyaratu mardi ciwon ne zai karu idan ka sa ruwa ciwon ne zai karu to saboda karuwar ciwo ko jinkirin warkewarsa ko faruwarsa kun ga can faruwarsa babu ciwon ruwan ne zai farar da shi nan kuma akwai ciwon kara shi zai nan kuma me jinkirin warkewa zai kawo to duk a waɗannan hali uku sai aka ce kai ka aje ruwan kai me
taimama
kai taimama in kuma duk jikinka zai iya daukar ruwa iya gurin ciwon ne ba zai dauka ba sai malamai suka ce sai ka nada gurin da leda sai kai wanka gaba daya wannan kafar ko hannun da ya kare shi kuma in ka zo sai kai shafa a kansa shine almasau alal jadira shafa akan dorin karaya shi ma kala kala ne akwai na plaster akwai na kaza sai kai wannan ita fa shari'ar nan sauki gare ta akara wa kanka wannan litattafan ka koma zaka ga komai an kawo maka mafita in ka kare ga yadda zaka in ka ji rauni ga yadda zaka yi in idan ruwa da tsananin sanyi ga yadda zaka yi idan ruwan ma na siyarwa ne yayi tsada ga yadda zaka yi ko kana tsoro a wajen ruwan akwai barayi ko yan fashi ko dabbobi masu cizo ga yadda zaka yi duk wannan tsoro akan kanka ko ruwan yayi tsada ko kuma tafiya kake yi ruwan idan ka shanye ko kai alwala da shi zaka rashe nasa sai ka rike ruwanka gashi a hannunka ana ganin ruwa amma kuma kana taimama saboda ruwan na sha ne ba na in kai kana alwala da shi ko kai wanka da shi zaka rasa wanda zaka sha ko ga ruwan amma yayi tsada wajen mafita fa 50 malamai suka kawo mana akan wannan babu to da haka abin da sauki amma ja'ala alaikum fid din min haraj wanda yace ga 52,000 daga wani bawan Allah ya turo ta TikTok ayo ƴan uwa dake kasashen Larabawa addu'a suna cikin tashin hankali Allah ya kawo karshen yakin ya kuma kare su wata mareniya kuma budurwa mai suna Halima ta ba da fili 50/50 waƙafi ga iyayenta Allah ya ji kanta ya kuma Allah ya ji kansu ya kuma ba ta miji na gari a'a kai kika ba da fili 50/50 kuma baki da miji a wannan ya kamata a samu mata miji inda wacce za ta iya daukan fili 50/50 ba za a ina filin yake ba amma ta baya ta ce ita so take kar a addu'a wa iyayenta sannan kuma ya mata addu'a Allah ya ba ta miji ya nuna mutune arziki ce na farko har za ta iya daukan dukiya irin wannan ta bayar don awa iyayenta addu'a kuma don ta samu miji na gari wannan da gaske take miji na garin take so saboda in ka shirya ka samu shugaba kuma shugaban za mu kai da kansa ba matsala ka shirya ka samu shugaba ke ma ki samu shugaba a tattauna 500,000 daga Dr. Muhammad Jawa ko Jawa daga kasar Oman to muna godiya Dr. Muhammad Jawa
daga kasar Oman ya aiko da 1500 a saka asusun marayu. Allah ya saka mu da alheri. 10,000 daga Aishatu Babaji. Duk shekara sai ta turo. Tunda aka fara batun 1100 din nan, ita kuma duk shekara sai ta aiko 10,000. Kun san na taba gaba ne shekara nawa yanzu? An yi 20? Bai kai 20 ba ko? Zai shekara 15 ko? Zai kai shekara 15 na gabatar da wani asusu na 1,100. Nace sunana ne a farko. Za mu dinga ba da 1,100, kowa ya ba da 1,100, mutum 1,100 kacal za su iya rike mana gidan marayu da miliyan 1 duk wata. Lokacin ma abu waya ba su da tsada, data ba tsada, nace 1,100 sai ka kashe ta ma a wajen siyan gig ko abin da ya kama da. To kuma a lokacin an samu mutane da yawa, wani yana ba da 1, wani ya ba da 2, wani ya ba da 10, wani ma 30 aka gaya mun yana. Tunda aka fara akwai mai ba da 30 shi kuma. Daga wannan 1,000 shi yake ba da 30. Wani ya ba da 10 ko baya fashi. Wani ma an suka manta an azumi ya zo sai su turo 10,012 na shekara. To wannan abin da kake gani idan Allah ya karba sai kai ta ganin ci gaba a rayuwarka. To wala wannan din za a sai musu magani, a sai musu abinci, a biya ma'aikatan su, a yi musu kaza. Waɗannan yaran da gashi ne dai kuna garin su yanzu har sun tafi university wasu. Duk ilimin da suka yi da auren da suka yi da irin darajar da suka yi da matsayin da suka yi, duk waɗanda suka bada gudunmuwan nan suna cikin waɗanda suka assasa gidan marayun nan. Na dama shine gidan marayu na ɗaya ina jin ma arewacin Najeriya da aka fara assasawa mai zaman kansa, wanda ba na gwamnati ba, ba na wani hamshakin mai kuɗi ba. Mu ɗin nan da 1,100 da 2,000, wani ya bada gida, wani ya bada shago, wani ya bada fili, mutane sun nuna bajinta wajen kafa gurin nan. Har inda muka yi gidan, wani ne ya ɗauki filin ya bayar, wani ya bada fili a can, wani ya bada gida a can, wata ta bada gida a can, wani ya bada gida a can. Waɗannan duk su ne ake ta wannan aikin da su har aka kawo yanzu. To kun ga a na'am, har yanzu akwai masu bada fili da masu bada gida da sauransu. Haji ba akwai wanda shi yana bayawa, ma akwai bashin da ake binsa, yana bayawa bai dade ba, Allah ya karfara shi. Ku saba da aikin kirki, ku saba da aikin alheri, zaka taimaka a rayuwa, taimaka a marayu da sabo da aikin alheri tun kafin mutum ya zo da karfin inda zamu ga shi din nan. To akwai alheri a ciki. 5,000 a yi wa matana addu'a, za a mata surgery, ba ta da lafiya. To Allah ya ba ta lafiya, Allah ya sa kuma a yi cikin nasara. Sai 500 ina neman aure, Allah ya bani ta gari. Kai mai neman aure ka aiko 500? Kuma watakila 500 ɗin nan na safa ma gwajin, watakila 1,000 gare shi. Ya ba da 500 a ciki a masa addu'a, Allah ya ba shi ta gari. To ga mai neman ta gari, ga mai neman na gari. Alhamdulillah. Ke da kika ba da fili, ai miki addu'a, Allah ya baki miji na gari. Ga wani ya aiko 500 a saka asusun marayu ai masa addu'a, shi kuma Allah ya bashi mace ta gari. Da haka kai ka zo ka samu shugaba, ke ma ki zo ki samu shugaba, a tura ku wajen alkali ya yi muku sikirinin. In kun cancanta kun dace a sun azumin da ya wuce ma a ɗaura aure. Mu ma za mu shigo cikin ɗaura aure in dai za a yi. Ko ba ku bada gudunmawa ba? Za mu bada gudunmawa insha Allah, in dai kun daidaita, kun gamsu, kuna son juna, ba matsala, an daidaita, alkali ya ba ku screening, sai mu zo kawai mu ɗaura muku aure a wuce gurin. Kai kana ta neman ta gari, kai kina ta neman na gari? A'a. Ga ta gari, ga na gari. Dari biyar amin addu'a auren yata yana rawa. Allah ya tabbatar da shi. To muna roƙon Allah ya zaunar da wannan aure. Wataran shi mai auren ne, wato akwai auren talaka da talaka, ya kamata a dinga yin su, a daina auren ƙarya. Ka zo neman aure kai talaka ne, wacce ka zo neman ta talaka ce. To me na ɓoye-ɓoye, me za ku iya, me zan iya? Amma ka je ka ciwo bashi, su ciwo bashi, su ma ɗaki ka ciwo bashi, ka yi laife ka ciwo bashi, me wace waye ce? Jama'a ni talaka ne, ku fa kuma talaka ne. To ayi na talaka da talaka, talaka da talaka, shikenan an huta. Amma kai talaka ka tafi gidan masu kuɗi ka ce ai ma addu'a. ka tafi gidan talaka ya uwarka an fi samun sauki ta ma wasu talakan sai a ce wai duk da talaucin fa ana ciki an fi san da kai ake samun na ci ne ko a ce kawo abin da ya sauka ai maka abin da ya sauka katifa ce kaita tabarma ce kaita sai me dan an daura da ita da tabarma sai me wanda zai magana yayi a hada mu da shi duk dangin da za su ce me yasa kai aure da katifa ko a hada mu da su mu ba su amsa abinda za a ce din nan sai mun cire shi daga rayuwar mu ai an ce za a ce an gaza za a ce ya gaza to a fada sai me ba su surutun fa ba abinda za su bayar yanzu saboda ƙarya fa wani zai je aro ma ake kayan wasu lokutan ita akwatin wannan da aka ciko ta da kayan lefe duk zuwa akai shago aka karba atamfofin aka saka in an je an nuna a dawo da su an nuna dangi an cika akwati biyu uku hudu amma kuma tasa a ciki ta gaskiya kwaya biyu ce ko kuma uba ya je ya aro ya karbo hayar gado da katifa da kayan daki da kujeru a zo a sa bayan an yi aure da wata ɗaya sai a kwashi malam ku dawo wa kanku gaskiya ku gaya wa junanku gaskiya baka da hali kanka takura kanka ka je ka ci bashin mai gado ka ci bashin katifa ka ci bashin kayan kitchen wai saka kai ka je ka ci bashin lefe wai saka tunda dai kayan da zaka auri talaka ta da ta aure ka abin da ya sauka sai a dinga yi a dinga yi tare tana dan aikin ta kana dan aikin ka sai ku hada ku dinga cefa ne kafin Allah ya hore kuma wafi yawan an yi auren nan na talaka da talaka sai ka ga ba a dadewa daga Allah ya musu arziki amma in akai ƙarya yanzu wannan biyan kuɗin bashin da aka ci shi zai sa auren ma ya zama rawa wani kuma din shi rawan da take da ya kawo rawan abinda zai tara ne musu taru ba sai ai ta dagawa ai ta dagawa akwai wanda ya zo ofis ya ce min sau shida ana daga auren yasa ya karɓi kuɗinsu ya cinye kuma shi yanzu bai samu wanda zai kaya ba sai a zo ya ce ya daga suka ce to gaskiya tun da daga wannan ta isa ka mu a ba mu kuɗin mu kuma ya cinye kuɗin ya karɓi kuɗin ya yi cefa ne kuɗaɗensu na dukiyar aure da wadi ya karɓa ya kashe kuma shi yana jira ya samu wanda zai kayan ɗaki bai samu ba sai suka zo ce a ɗaga a ƙara wata ɗaya yana tunanin ko zai samu kuɗi sai ya zama wanda ake samu na ci da sha ne sai a sake ɗagawa ba su samu ba suka ci a ba su kuɗinsu shi kuma gashi ya cinye kuɗin ka yi da a ɗaure surikin wani irin waɗannan abubuwan gaskiya mu gaya wa junanmu gaskiya auren talaka da talaka yana nan kai talaka ne ta talaka ce ka a yi wa juna ƙarya a yi abin da za a iya amma za a iya yi daga bayan an Allah ya ka arziki sai a kayan ko sai a kayan daga baya wani sai ka ana yin auren ya dage ta dage sai ka ga sun haɗa abin nan ku buɗe kamfani kai da ita wata tana da basira kana da basira sai ai auren na kasuwanci na sana'a na ibada na kaza sai ku buɗe kamfani kai da ita tana yi daga gida kana yi daga waje ko ku fita ku yi tare noma ba ka je ku yi da matarka ba tana shuka kana nomawa sai kaga Allah ya muku arziki wata ran sai kaga an zo an yi kayan ɗakin an yi lefan da ba yi ba to da haka ku gaya junanku gaskiya kaya da takalma a ba marayu daga Hajiya Hawwa Hamma Adama Hajiya Hawwa Hamma Adama Allah saka mu gida alheri mace ɗaya ta musulunta daga Tumfure Saratu Marcus tana da shekara 18 ta dawo Sa'adatu Marcus malama Sa'adatu Marcus muna miki addu'a Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci amin akwai wanda suke cikin damuwa Allah ya yi musu akwai masu jaraba Allah ya ba su sa'a akwai masu neman aure ko suke da matsalacin aure Allah ya warware musu muna roƙon Allah muna tausali da sunansa masu girma da sunansa madaukaka Allah ya amsa kowa buƙatarsa ta alheri Allah ya ba mu lafiya ba mu zaman lafiya fitintunu na zahiri da na batini na ƙasa da na waje da na gida duk Allah ya yaye mana baki daya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
أريد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد